بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم أصبر شاطرة قوات شعبان هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبود آياد دريه أور فلاتن دترا ديريدا بير قوات مايو شكرا ملابية تدبوبير قوم شاطقس وننشيني كسدنا دريدا أرى سبا إند هدو دقوت كنجرنجير كسوسون كراتل تافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكف سنيد السنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وانا لتافي نيدي كمتعين واتو موسوعة تاريه منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لميسنا جنجنام ابن قيم الجوزية سبب دوبا إزوا قتوا يربط وانا لتافي ينا حال تفياني أكثر مكة indi je aikin hajji nesa da iyalansa da littafin shi. Allah ya saka mishi alkhairi. Ba mu gushi ba, muna bibiyan al-Imam Shaykh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a inda yake mana bayani akan zikirori wanda manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ya karantar a wurare mabambanta. Zamu tashi a inda yake cewa faslun fi ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ishtadda ghadabuhu. Wannan fasli zai magana ne akan abinda ya kamata mutumin da fushi ya galabaice shi. Idan fushi ya galabaice mutum, to me ya kamata ya fada, me ya kamata kuma ya aikata. A Ibn Qayyim dinnan dai har ila yau a cikin tafin shi mai suna Igafatul Lahfan amma fa'id an hukumi talaqil ghadban, ba wancan amma fa'id shaitan ba. Akwai Igafatul Lahfan amma fa'id shaitan, akwai kuma Ighathatul Lahfan fi hukumi talaqil ghadban, wanda yake magana akan hukuncin saki a cikin fushi. To wannan littafin yayi batu akan cewa fushi ya kasu gida uku ne. Akwai fushi wanda yake awa'irul ghadab, akwai kuma fushi wanda yake muntahal ghadab, sannan akwai baina tsaka tsaki. Wancan na farkon shine fushi wanda yake dabi'a ga magaru kowa nayi, amma idan mutum yayi baya fita daga hayyacin shi, don haka ya san abin da yake fada, ya san consequences din ayyukan shi, ya san abin da yake aikatawa. To wannan duk abin da mutum ya fada ko ya izartar na hukunci ko rantsuwa ko alƙawari ko yarjejeniya ko saki a cikin wannan fushin, to tazar ukud dinsa da sakin sa da yarjejeniyarsa da aikin da ya aikata na jinaya duka ya zartu, saboda hayin da yana cikin hayyacinsa. Wancan kuma da ke ɗayan gefen shine muntahal ghadab, idan fushi ya kai mutum ƙarke ya zama ya fitar da shi daga hayyacin shi, sai zama ya rabu da iliminsa, ya rabu da idraki, baya cikin consciousness ɗinsa, bai san me yake aikatawa. To wannan da abin da ya faɗa, da abin da ya hukunta, duk abin da ya aikata yana aikata shi ne cikin wannan mugun fushin. To ba a zartar da hukuncen shi na watan ayyukansa, na hukuncen maganarsa, kamar tsinuwa ko rantsuwa ko alƙawari ko saki ko makamantansu, waɗannan ba a zartar da su. Amma za a zartar mishi da jinaya, idan ya fushi mahaukacin fushi, mugun fushi, ya kai ga ya ɗauki wani makami ya daɓawa wani, ko ya yi kisan kai, ko ya yi zalunci, to wannan zai biya daman ɗin abin da ya faru da gwargwadon abin da alƙali ya gani. Na tsakiyan, to shi ne mahallin rigima tsakankanin malamai. Wannan sai an tantance shin izuwa ga me ya fi karkata, shin ya karkata izuwa ga tsanani ko ya karkata izuwa ga mai sauki ɗin. Wannan malamai suna a'auna shi kamar yadda shi Ibn Qayyim ɗin ya tattauna a cikin littafin Ighathatul Lahfani fi hukumi طلاق الغضبان والله تعالى اعلم. سيتي امره صلى الله عليه وسلم ان يطفئ عنه جمره الغضب بالوضوء. منزل الله صلى الله عليه وسلم ياي عمرني اكن cewa ayi kokari mutane su yi amfani da alula wajen kashe radadi ko kuma garwashin fushi, wajen kashe garwashin fushi, zafin fushi, ayi amfani da alula. Asalin hadisin da yake ishara anan al-Imam Abu Dawud ne ya fitar da shi da isnadi wanda yake da'ifi, kamar yadda Sheikh Al-Albani ya bayyana a cikin Al-Da'ifa raƙami na 582, a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce ku dinga kashe zafin fushinku da ruwan alula. Ta yiwu daga nan ne Bahaushe ya samu wannan al'ada cewa shan ruwa raguwa alula yana kashe zafin fushi. Za ku ga har yara a ce a dinga ba su ruwa musamman na sallar la'asar, ko wataƙila saboda ita ta yake da sallar rana ta sanyi. Eh, na san tun muna yara za ka ji ana faɗan wannan, sai wata tsohuwa ta ce gashi a ba yaro ya sha ruwan buta wanda aka yi alula da shi. To wallahu alam, amma dai ko da mujarrabun ne dai hadisin bai tabbata ba, hadisin bai tabbata ba. Wal qu'udi in kana qa'iman, cewa kuma wanda yake tsaye idan ya fushi fushi ya mai tsanani to ya nemi wuri ya zauna. Wal ittija'i in kana qa'idan, idan ko a zaune yake to ya kishingida. Waɗannan kuma maganganun na daga tsaye a koma zaune, daga zaune a koma kwance, su kuma hadisin su al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Hibban a cikin as-sahih ɗinsa, haka Ibn Muflih ya inganta wannan riwaya a cikin al-Adab ash-Shar'iyya, la shi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Baka shi wannan ya inganta, na tsaye sai ya zauna, na zauna kuma sai ya kwanta. Wal isti'azati billahi minash shaitanir rajim, da kuma neman Allah Ubangiji ya tsare ka daga shedan jefaffe daga ni'imar Allah. Wannan kuma Bukhari da Muslim suka fitar da shi, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga suna fada ɗayan ya fusata dukkan su sun yi fushi, sai manzo Allah yake cewa na san abin da inda za su fade shi, da Allah ya kore musu shedanin da ke damu su, su ce kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da haka shi ma wannan ya inganta daga cikin abubuwa tabbatattu da suka zo a cikin sunna. Wanda kawai ake da tababa a kan shi anan shine batu game da alula din, wallahu a'lam. Malam yace walamma kana al-ghadabu wash-shahwatu jamratayn min narin fi qalbi ibni adama amara an yutfi'ahuma bil-wudu'i was-salati wal-isti'adhati min ash-shaytanir rajim kama qala ta'ala ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum. Yace yayin da ya kasance shi fushi da sha'awa, waɗannan abubuwa guda biyu jamrataini wato garwashin guda wuta ne, min narin guda biyu na daga wuta, fi qalbi ibn adama, da sha'awa da fushi garwashi ne guda biyu na wuta a zuciyar bil adam. Amara an yutfi'ahuma bil wudu'i, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci dan adam da yi kokarin goge wannan bala'in da ke zuciyarsa, ya kashe wutar wannan garwashin da ke zuciyarsa, bil wudu'i da yin alula, was-salati da yin sallah, wal isti'azati minash shaitanir rajim da kuma neman Allah ya tsare ka daga shedan jefaffe daga barin ni'imar Allah. Qala kama qala ta'ala, kamar da Allah yake cewa at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, yanzu nan za ku umarci mutane da su biyayya Allah ku kuma ku manta kanku, to kar ku manta kanku, kuma ku kokari ku kare kanku daga wannan bala'i. Wa hadha innama yahmilu alayhi shiddata ash-shahwati fa amarahum bima yusfi'una biha jamrataha, wannan abinda ke ja mutane zuwa ga su umarci wasu daga da yin aikin alkhairi su kuma su manta kansu shine tsananin sha'awa, shi ke jan mutane zuwa ga haka. Da haka aka umarce su da abinda su ma zai kashe musu wutar sha'awa, wa huwa al-isti'anatu bis-sabri was-salah, shine neman agajin sallah da hakuri. Da Allah yake wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi, ku nemi Allah taimakon Allah ta hanyar yin hakuri da kuma yin sallah. Waɗannan abubuwa guda biyu masu nauyi ne sai ga waɗanda suke jin tsoron Allah, ko kuma ita sallah. Duk da yake akwai maganganu akan da cewa akai wa innahuma lakabiratan, da ita sallar da hakurin to dukan su masu girma ne, amma sai akai ifradi aka ce wa innaha lakabira, sai zama ifradin kamar yana nuni zuwa ga ita sallar, tunda ita ce aqrabu dhikri,
ko kuma ya zama an yi tauhidin su ne ma'anan dukan su manufa ɗaya ake nema da su shine istiqama daidaituwa to da ka sai da ita istiqama ake ishara zuwa gare ta wa innaha wato sai da mu ayyo innal istiqamata la kabiratu daidaituwa akan al'amari game da hakuri da sallah da sauran abubuwa al'amari ne mai wahala sauran da Allah ya ba su sauran Allah Allah ka samu a cikin su wa amara ta'ala bil isti'abati min ash-shaytani inda nazaghati sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a nemi tsari daga shaytan a lokacin da shaytan yake fusgan mutane kamar yadda muka ji a baya fadan Allah wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim ka nemi idan shaytan ya maka fusga wata fusga da zai sa maka fushi ko ya sa maka sha'awa ko ya sa maka bata to kai kokari ka dawo cikin hayyacinka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yana ji kuma yana karbawa malaka ci gaba da cewa walamma kanatil ma'asi tatawakkul ma'asi kulluha tatawalladu min al-ghadabi wash-shahwa yayin da kuma gabaki ɗaya saban Allah al-ma'asi sabawa Allah tatawalladu suna haifuwa ne min al-ghadabi daga fushi wa shahwa da kuma sha'awa al-imamu ibnu qayyim al-jawziya dinnan kwararren malami ne jama'a daga cikin sufaye na ahlus sunna wanda suka iya tarbiyyar zuciya a wurare da dama a cikin littafin shi yayi magana akan waɗannan masaloli kaman wancan littafin na izatul lahfan kaman littafin qudatus sabirin kaman littafin mitaru darus sa'ada da madarijus salikina duka in kaje zaka ga a cikin su wurare daban-daban yayi magana akan fushi da sha'awa da yadda ake mu'alaja su haka a cikin littafin adda'u wad-dawa haka a cikin wasu wurare a cikin al-fawaid wurare daban-daban wanda ka hada maganganun zaka samu wato zubda abubuwa masu amfani kwarai da gaske game da tun daga kan tashkhis diagnosis na menene sha'awa da take halakar da mutane me matsalarta sannan kuma da therapy me maganinta yayi magana akan cewa Allah subhanahu wataala ya halittu iri uku kaman a cikin uratus sabirin kenan cewa Allah ya halittu iri uku yayi mala'iku ya musu hankali babu sha'awa da haka babu ruwansu da sha'awa da suke damun dan adam yayi baha'ib dabbobi su kuma ya musu sha'awa babu hankali sha'awa babu hankali wanda su kuma zaka ga dabbobi babu baya cikin lissafin su yin wani abu na hankali sai dai kawai biyewa sha'awar su wanda kuma Allah ya yi bayani akan suwaye sha'awa zuyina linnasi hubbi shahawat min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf mata su ne kan gaba a cikin sha'awar da ke fitinan bil adama sai abin da ke haihuwa daga mata shine duwa daga iya kuma sai kuma abin da ake amfani da shi wajen ji da waɗannan abubuwan guda biyu mata da yaya ana amfani da kuɗi ne wajen nuna musu ƙauna da haka kuɗi ke biye an-nisa sai kuma al-banin sai kuma al-qanatir al-muqantara to a cikin kuɗi ma zinariya shine kuɗi mafi daraja da haka sai aka ƙayyade shi da ambato da shi da azurfa min al-zahabi wal-fidda to daga nan kuma sun sha'awa wadda ba a mu'asharantarta kaga mutum yakan kwana da ƴaƴan shi da iyalan shi da dukiyarsa a wuri guda amma harfa ma'ajiyar su daban da su da al'an'am dabbobi to a cikin su kuma abin nan dawakai sun fi kama da abin alfahari don su ma ana wani alfahari na musamman da su sai aka fara ambatan dawakai wal khayl musawwama sannan wal an'ami wal harf Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya duk wannan gaba ɗayan su horewar duniya ce to wannan horewar duniya babu ran mala'iku da su saboda su hankali kawai Allah ya musu sannan su kuma baha'in nasibin su daga ciki saboda ba su hankali a cikin horewar akwai abin da babu ran su da shi me ya damu su kawai cikin su kamar yadda Aliyu Lamar yake cewa ko menene tattalinsu game da hankalinsu na subhanallah ka taba ce musu tattalinsu menene ma yake cewa hankalinsu na dabbobi ne wani abu makamancin haka wato jima'i kawai da ciki shi ne abin da
ke damun su baitin ya guje mun na abin nan yanzu zinna da bai hankalin su tattalin su ciki da mata tattalin su ciki da mata wato duk abin da suke nabi wuce abin da wasu a cikin su da kuma bukatun su na sha'awar rayuwa to wannan kaga sune inhum illa kal an'ami balhum adal to sai Allah ya kuma su kuma bil adama a tsakatsaki su suna da hankali kuma suna da wancan sha'awa zaka suna da nasibi na irin dabi'ar mala'iku da kuma nasibi na irin dabi'ar dabbobi zaka kowa a cikin mutane da gurgurdan abin da ya rinjaye shi da gurgurdan hukuncin da za a mushi in ya zama mai nagarta mai kirki mai hankali sai ga yayi kama da mala'iku in kuma ya bari wannan sha'awar ta rinjaye shi sai ga yayi kama da dabbobi kamar da Allah ya siffanta ya ce suna zama kaman dabbobi ko kuma masu fi dabbobi bata to duk da haka a cikin littafin madarijus salikina da miftahul sa'ada ibnu qayyim ya fitar da fawaid akan me yasa Allah ya mutane sha'awa tana da amfaninta da ya musu daga ciki akwai buƙatuwa zuwa ga sabunta jinsin dan adam idan da Allah ya cire mutane sha'awar gaba daya to ko da sun yi aure bai da wani amfani ta fuskar sabunta jinsin dan adam domin sai an samu wannan sha'awar sannan ake kaiwa zuwa ga tarayya har a haihu sannan haka ci gaba da kiyaye wannan duniyar wannan duniyar ba za ta kiyaye ta rayu ba idan babu kwadayin dukiya da saran samun dabbobi saran samun ganimar noma da kiwo da makamantansu duk waɗannan bukatun na 'yan adam su suke driving din su zuwa ga barci noma barci kiwo barci kasuwanci saboda su samu waɗannan abubuwan sai kuma rayuwa ta tabbata saboda wani kuma natural law ne cewa dole sai da su za a rayu muƙaddara inda za a yi ta'atsirin kasuwanci a daina kiwo damuna ta faɗo a ƙin noma dole kuma za a shiga cikin wani tasku jibin jama'a annabi yusuf alayhi salam labari ma da suka samu ta hanyar mafarki da Allah ya sanar su cewa za a yi fari sai da aka mishi tanadi na musamman saboda rayuwar tabbata wannan ya daga cikin abin da yasa Allah ya tsara mutane su zama suna da haka sannan kuma akwai jarabawa da Allah yake wa mutane dan liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala shine idan mutane Allah ya sa musu sha'awar dukiya sha'awar mata sha'awar abinci da sauransu sai kuma ya haramta wasu daga ciki ya haramta zina ya haramta kaza ya haramta kaza ya halasta abin da ya halasta musu a ciki wannan da aka yi musu haramci a kai idan suka guje su samu ladan gudan shi da suka yi kaga dauka ce gare su shi sa ma akwai maganganu akan cewa mutane da mala'iku suwa suka fi falala wasu malami suna ganin mutane su mala'iku falala idan sun ji tsoron Allah saboda su sun ji tsoron Allah ne akan abin da za su iya kaiwa zuwa gare shi mala'iku ko dama can haka aka tsara su dama can haka aka tsara su ba tsara su su sabo ba so don haka sai ya zama wannan jarabawar tana dawowa da banu adama da alkhairi sannan wanda kuma ya aikata din mumini idan ya nadama ya tuba shi ma sai ya zama ɗaukaka ce gare shi tubar da zai shine har salaf suke cewa mutum yana iya yin zunubi ya kai shi aljanna kamar yadda zai iya aikin alkhairi kuma ya kai shi wuta zunubin zai kai shi aljanna shine wanda ya tuba akan shi ya ji tsoron Allah ya nemi gafara Allah kuma ya ci gaba da aikata aikin alkhairi wanda za su jinjaye wancan zunubin aikin alkhairi kuma da kai ka wuta shine wanda kai ka ji cewa ka isa ko kai alfahari ko ka ji cewa ai ka samu al'amu ka fi karfin azaba Allah Allah ya tsare mu sannan ya yi maganganu da yawa waɗanda suke nuni zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwan sannan ya zo ya karkasa nau'o'in sha'awar matukun na iri daban-daban akwai baya ga kasancewar ita sha'awa ɗin kamar yadda muka ce tushe to akwai abubuwan da suke faruwa a zukata wanda sha'awa take haifar da su da gaske akwai al'ujub jiji da kai al-khuyala akwai hubbur ri'afa akwai hubbu sana da sauran abubuwan da cutuka ne da duka sha'awa take haifarwa da mutane su ya yi tattauna mai faɗi akan waɗannan abubuwa ina fatan wasu kuma ire-iren littafin littafin darus sa'ada littafin madarijus salikina littafin qudratus sabirina duka a wurare daban-daban ibnu qayyim ya tattauna akan al'amarin da ke da alaka da sha'awa to
sai kuma fushi kamar yadda muka ji fushi kuma ita ma wata dabi'a ce ariba yayi maganganu akan taware da dama ita ce wato harzuka da mutum yake yi ta wuce kima wanda tana faruwa ne sakamakon wasu external forces da suke ta'asiri akan akan hankalin mutum shine da aka fada mishi magana wanda ta bashi haushi ko aika ta mishi wani abu wanda ya fusata shi ko aka yi mishi ba daidai ba ko aka mishi wani ta'addanci ko aka illata shi ko aka aibata shi daga dai abubuwan da muka sani a dabi'ance suna fusata bil adama to idan suka fusata shi din nan sai zama zuciyar shi tana bugawa wanda yake ya saba wa dabi'a baka sai jini shi ya harzuka kamar da kasar ruwa na tafasa wannan shike sai zuciyar ta cika ramin kashi inda take kwanta kike kawo fushi ki za ka ce ka zauna din dan wani in ya fushi ba zai iya kamuwa da wata cuta ba yana iya samun kaman stroke yana faruwa haka ko ya samu shakewa ko karewa ko wani abu da zai fitar da shi saboda zafin fushi ko ka ga jikin shi na karkarwa saboda lokacin daidai lokacin da za a wani jinin shi za a ga jinin shi wa to kuma shaitan ne yake zuwa ya fuge mutane akan irin wannan yanayin cewa kar su hakura su dau mataki so a ɗabi'ance mutumin da ke da yake cikin fushi yana da abin da suke cewa psychological gap ya samu wani gidi a tunanin shi da yadda yake sawar abubuwa shi sa suka ce zaka ga mutum ya fushi yana daga murya yana shouting saboda tsakanin shi da mutanen da yake magana akwai wani gap da bai ganin su a kusa sai dinga musu magana kamar yana magana da na nesa maganar da ya kamata ya rage volume za a ji sai ka ji ya daga murya nesa din mun fushi muke ihu muke tsawa wannan psychological gap din sannan me yasa idan mutum ya fushi sai faɗin mugayen maganganun da ba in yana cikin hayyacin shi bari ya faɗin su kuma wani da za a ce za a yi recording din su idan ya dawo cikin hankalinsa idan mai hankali ne cikakke zai nadama tabbas zai nadama duk hukunci da mutum ya cikin fushi dama akwai yiwuwar ya nadama to da zai hukunci ne ba na hankali ba kuma kamar yadda wannan yake faɗa musannabi yake cewa wa anfasu malil fata lubbuhu wa zullubbi yakrahu infaqahu mafi falala mafi tsada abinda mutum ya mallaka shine hankalinsa wa zullubbi ma'abocin hankali yakrahu infaqahu yana tsoron yana kyamar ya wulakanta ba hankalinsa yayi abinda za a ga bai kyauta ba in fact kai ko da ba a ce ya ba wani ne inda zai ya ba wani ara hankalin shi ba zai iya ba da aro ba saboda shi ne an fasu malin fata ina fata mun gane wannan su da haka yana da kyau mutum ya zama yana da fakaɗantsan wajen barin fushi ya galabaice shi ko ƙarfin sha'awa ta galabaice shi zai ƙara mana bayani akan wannan wa kana nihayatu quwwatil ghadabil kaf da haka ƙarshen ƙarfin fushi shine kifa idan mutum ya fushi na ƙarke shine sai ya ɗaurar abokin husumarsa ko yayi duka ko tsara ko barna ba ta ja mutuwa Allah kaɗai sai ya musamman za a bugawa na uba da ya bugi ɗanshi ya kashe garin fushi ko uwa ko aboki da aboki ko abokin faɗa da abokin faɗarsa ko malami da ɗalibinsa a makarantar islamiyya ko ta boko saboda yayi fushi ɗalibin nan yayi laifi ko ɗan nan yayi laifi yayi wani duka wanda zai zama sanadiyar rayuwa na san kowa cikin zai buga wannan misalin daga baya zai zama abin mamaki ya zama labari ya zama abin takaici a ji shi a jakan magori da taska da ko ina in yanzu ne kuma duk abu a ɗauki hotunan a yi ta yaɗawa a Facebook ana tsine mishi albarka me ya jawo wannan fushi ya kai nihayatul ghadab din shi wa nihayatul quwwatish shahwa az-zina ita kuma ƙarfin sha'awa idan ta tumbafi mutum ƙarshen ta ce zina Allah ka tsare shine ƙarshen ta ce zina kamar da manzo Allah yake cewa li kulli ibn adama hazzuhu min az-zina kowanne bin adama yana da rabon shi a cikin zina wanda ke farawa daga kallo ko tabawa ko sanya marai sha'awar wannan fasikanci ko makamancin haka sai kuma magana sai alƙawari sai sauransu fa kalamun fa mu'idun fa liqa'u kamar da mai waka yake cewa ko sai za mu yace wal qalbu yukadibu dalika aw sadiq a ƙarshe wal farju aminku abin nan al'aura ita take gasgata zinan ko kuma ta ƙaryata ma'ana wanda imanin shi ya katange shi koda ya je kusa da zinan sai ya kasa aiwatarwa wanda kuma imanin shi ya rabu da shi shikenan sai auka wannan fitna kamar da manzo Allah yake cewa la yuzni zani hina yuzni wa huwa mu'min a lokacin za a sallabe masa imanin sa sannan yake auka wa zuwa ga wannan Allah ka tsare to wannan shine karshen sha'awa ta ainihin wato karshen bala'i na sha'awa sai ce jama'a Allah saboda haka ne jama'a Allah baina jama'a Allah ta'ala baina al-qatl wa zina da haka ne Allah yake hada tsakanin kisa da zina taj'aluhuma qarinaini fi suratul an'am wa suratul isra'i wa suratul furqani wa suratul mumtahana da haka ga Allah subhanahu wa ta'ala yabo ambatan waɗannan barna sai yana kawo su a tare saboda ka'ida ta dilalatul iqtiran nan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗannan laifuka guda biyu wanda sune ƙarshen maɗuɗɗugal zunubi fushi da sha'awa to kowanne na can abin nan climax ɗin shi na ƙarshen shi shine game da fushi kifa game da sha'awa zina da haka a cikin an'am da cikin ina ya ambata isra da furqan da mumtahana inda Allah ya bayani sai ya ambace su a tare in ka bai kina an'am yana ishara zuwa ga fadin Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa narzuqukum wa iyyahum ko nan narzuqukum wa iyyahum shine na an'am ko sai ce wa taqabu fahisha ma zahara minha wa ma batana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن شنو زنا هكا malamai suka fasara karanta tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ولا تقربوا الفواحش karku kusanci mugayen ayyuka dama al-fahisha cikin qur'ani tana zuwa da ma'anar zina wurare dama to al-fawahish anan ma zahara zina ta bayyane wanda mutum zai baya jin tsoron kowa ya riga ya zama dan iskan gari kawai yabo a cikin anguwa ya shiga da mazinaciya ko abokiyar fasikancin shi cikin ɗakin shi ana kallon sa a cikin anguwa sai a ce yan bariki ne ba a magana da su yan iska ne za su sare mutum hannu in yi magana to wannan shine ma zahara ko kuma yana abin da ke faruwa yanzu ka shiga cikin makarantu da jami'o'i mutane ana zama ana kallon juna ana iskanci ko a gidajen otal-otal inda wannan ma zahara ke kuma batsana da wanda kuma ake a ɓoye a sarrance to duka an haramta kaga daga fadan shi sai kuma aka ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq kaga an yi muqarana tsakanin zina da kisa sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilu wannan cikin sutun an'am kenan a cikin isra'i da yake cewa wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sai Allah ya ce mene wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq waman yaf'al waman qutila madduman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura kaga nan ma ayi muqarana su wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan kar ku je kusa da zina zina al-fasha ce mummunan aiki ne wa sa'a sabila kuma tafarkin zina mugun tafarki sai kuma Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah wannan yana daga cikin ka'ida da yake cewa babu aula da aka ce wala taqrabu az-zina kar ku je kusa da zina to ya fi tsanani fa yadda a ce wala tazinu kar ku zina zuwa kusa da ita shine duk wani abu da zai iya zama zari'a zuwa ga zina kaman kada cewa da matar da ba muharrama ba kaman fitar mata ba tare da sun yi tsari na addini ba shine fitan jahiliya kenan kaman cakuɗa maza da mata a wuraren da za su iya kebantuwa da junansu kamar a makarantu da hostels da kasuwanni da wurare ga sunan kala daban-daban inda a yanzu ana ganin ba komai bane kamar abin nan gwalangwaso da mata suke da shigansu cikin mazaje a wurare da mata bai kamata a ga maza ba duk wani daga cikin kusantar zina to duk an hana wannan ma dallatana kuma ita kanta zina kaga nan ma an yi mukaranar ta daga ambaton zina sai aka ambaci wa tabtul nasallati haramallahu illa bil haqq sai kuma yace a cikin furqan can kuma karshe kidan da Allah yake bayanin sufufin masu imani din nan wa ibadur rahman alladhina yushiru ala hadd hawlan kaza 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 sai yace walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yatuna nafsan lati haramallahu illa bil haqq wala yazmun kaga nan ma muqarana nan kuma sai aka gabatar da kisa akan zina can munasabar gabatar da zina akan kisa saboda sai da aka yi magana akan iyali magana akan kan aka shi aya kuma gari da aka sai aka ambaci abin da ke da alaka da haihuwa da yaya shine alakar tsakanin namiji da mace kafin ambaci abin da ke da alaka da raidin nan kuma saboda sai da aka yi magana akan shirka to shirka kuma abin da ke biyo ta kai tsaye a cikin mugayen lokuta shine kisan kai saboda dan adam kamar da manzo Allah ya fara cewa hadisin muslim da Abu Dawud da cewa mutum la yazabul muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yamassa da maharami dan adam ba zai gushe ba yana da dan sauran space yana da dan sauran sassauci a cikin addininsa ko matsalar da yake ciki mataka bai taba jini na haramun ba mataka bai kisa ba shi sa kisa yana da hadari kwarai da gaske a cikin hadisin al-Imam Muslim ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kai na kawo a wurin Allah ina neman rangume ga mutumin da ya kisa Allah ya ce babu rangume kamar da Qur'ani ya faɗa karara cewa man qatala mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha ina fata yan uwa su kuma su wani kasar din da malamin mu malam Albani Allah gafarta mishi a cikin karatun shi na waye kashe malam Ja'fa kusan muqaddimar littafin akan kasar din Amin akan hukuncin kisan kai zata baka tsoro kwarai da gaske Allah ya tsare mu to kaga nan ma sai aka gwaba tsakankanin kisa da zina da Allah ya ce walladina la yaduna ma Allah ilahan akhara wala tuna nafsan lati haramallahu illa bil haqq wala yazmun wa may yaf'al zalika yalqa asaman wanda yake aikata dai daga cikin abubuwan zai game da asaman ai sakamakon mummuna Allah ka tsare mu to iya waɗannan sune suke abinda Ibn Qayyim ya ambata a cikin asalin makhthutarsa amma a cikin littafi bugun inji sai aka samu ƙari da cewa wa suratul mumtahana shine ishara zuwa ga fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna kaji wajen wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulna wala yasnaka fi ma'rufin fa bai lahunna wastaghfir lahunna Allah wa qashan ayati to ashahid shine inda yake zasu zo suna neman manzon Allah musu mubaya suna ce mushi sun yi alƙawarin ba za su shirka ba ba za su sata ba ba za su zina ba sannan kuma ba za su kisan kai ba shine aka ce lokacin da mata suka bi suka wannan mubaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan karatun sai wata mata ita ce Hindu matar Abu Sufyan take cewa awa tazinil hurra idan ma yakam tana zinabi ma'ana su a jahiliya din ma duk da maguzancin to mata masu daraja sharifai wanda suke ƴaƴan manya masu nasaba mai kyau to ba sa zuwa kusa da irin wannan barna ba sa zuwa kusa da irin ya daga cikin abun barna masu a jahiliya a ji labarin ma wani mawaki yana siffanta ki yana bada labarin wannan siffanta wanda mawaka suke yi na gazal an sha zuwa ai mawaka dukan tsiya hakisa akan an ji labarin ya tashabbabu bi sharifati yana waka yana ambaton wata mata daga cikin wanda suke ƴaƴan dangi ko ƴaƴan manya wallahu ta'ala alam wannan dai bayani da Ibn Qayyim yake mana akan muqarana dalilatul iqtirani tsakanin fushi da sha'awa Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الضعف والشهوة من الصلاة والاستعاذة أبن دي فضي أنشني الله سبحانه وتعالى ينا نوني إزوى قبائل سينا قبى مصر أبن دراسي أمباني دشي وجن تنكدي كرب شعوى ننكرب ننشعوى بكما كرب بشي ta hanyar sallah da isti'aza idan kai fushi to sai ka tashi kai sallah idan ka ji tsananin fushi sai ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala ya tsare ka haka nan kuma idan zafin sha'awa ta maka zafi ibn qayyim a cikin tafsirin nashi yayi bayani akan ilaj yadda ake warkar da sha'awa ko wace ga yadda ake binta ɗaya bayan ɗaya mas'ala ce take mai fadi ya tattauna akan ta sosai da sosai sai mallam yace faslu وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال هكذا من زن الله صلى الله عليه وسلم يقسم إذا رأى ما يحب إذا يقول أبو وند يباش شعوى يكي صيش أبو وند يكي سو قال سيتي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sani a al'amura masu nagarta suke samuwa suke cika wa idara ama yakrahu idan kuma yaga abin da yake kyama abin da bai so ba yaga wani abu da bai ji dadin sa ba wani abu mummuna ko abu na takaici ko Allah wadare qala sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah akan kowane hali wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi da Ibn Sunni a cikin Amal al-Yawmi wal Layla haka al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin Hilatul Awliya daga hadisin sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu a cikin isnadin wannan hadisi kamar yadda yake a wurin al-Imam Ibn Majah akwai mutum mai suna al-Walid bin Muslim Abu al-Abbas wanda thiqa ne min al-thiqat illa annahu yudallisu tadlis at-taswiya kama yadda malamai suka fada yana yin tadlisi na taswiya dan haka ana jin tsoron tadlisance shi kwarai da gaske sai dai a wannan riwayar tashi ya sarraha bit tahdith kama yadda yake a cikin isnadin kuma yana da shawahidu da suke goyon bayan riwaya wanda hakan ya karfafi riwaya wannan malami ya da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita ya rasu a shekara 195 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka hadisin bi majmu'i turuqihi sahihi ne insha Allah Sheikh Al-Albani ma yayi takhrijin sa da inganta shi a cikin silsilar sahiha lamba hadisi na 265 wallahu ta'ala ala dan haka wannan na da gaske addu'a da ake idan kaga abu ya burge ka ba ihu zaka yi ko fito ko kai ashar ko ka kama tafawa ba duk wannan yana daga cikin wasu ɗabi'u ko dai na Yahudawa ko na ƴan boko da suka bujuro mana ba daidai bane sai ka ce alhamdulillahi ladhi bi ni'mati tumus salihat ko kuma ya bu a wata riwayan kana iya yin kabbara idan abu ya burge ka kamar yadda Umar dan Khattab yayi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mishi cewa ai bai saki matan shi ba lokacin da wannan hadisa ta faru da manzo Allah yayi mata ila'i din nan hadisin na cikin Bukhari to babu laifi kai kabbara babu laifi kai tasbihi dan nuna tsarkake Allah babu laifi kuma fadan wannan addu'a sannan idan kaga wani abu da bai maka ba suka ce alhamdulillah ala kulli hal yazo a wata riwaya da karin alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar shi dai wannan karin akwai maganganu da yawa a kansa da kaga anan mallan ya takaitu akan wannan din wallahu ala sai mallan ya ce faslu وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنتينا ين الدعاء الخير قمتمن ديا نمكسنتي إزوا قمن زن الله صلى الله عليه وسلم تهنير يمش وتكوتا كون أبو وندا يداتي من زن الله إذا كمش وتهدما كوكا تياشي وانا أيكي ko ka taimake shi akan wani abu to yakan yi maka addu'a ta musamman falamma wada'a lahu ibnu abbas wudu'ahu qala yayin da ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abihi mai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga bandaki sai zo ya aje mishi ruwan sarki da na alula shine wudu'ahu idan aka wudu'ahu idan aka yi nasaba kenan ko da fata akan wawo wudu'ahu sai annabi ya fito ya ce waye aje wannan sai aka ce wane ne sai ya ce allahumma fatihhu fid din wa allimhu at-ta'wil ya allah ka sa mishi fahimta addini kuma ka bashi fiqhu a cikin addini ya Allah ka sanashe shi fassara sai wannan hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim da wasu littattafai wadanda ba wannan ba kamar Musnad na Imam Ahmad sai dai a cikin Bukhari da Muslim babu wannan karin na wa allimhu ta'wil amma karin ya inganta da isnadi ala shartu shaykhain kama yadda malamai suka bayyana daga ciki akwai al-Imam al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak haka al-Imam al-Sumaidi da littafin al-Jam'u baina as-sahihain ya tattauna akan cewa ƙarin baya cikin Bukhari da Muslim amma kuma ya inganta a bisa sharadin su wannan addu'a kuma ta tabbata akan wannan babban sahabi Abdullahi bin Abbas al-Qurashi wanda sahabi ne kuma cousin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman duniya ma ba wai manya-manyan malaman sahabbai ba kawai malaman duk duniyar musulunci ana ji da shi wajen sanin ilimi na fassarar alqur'ani mai girma da sanin sunna da zurfin fahimta da sanin yadda addini ya fuskanta babban malami ne daga cikin manyan malamai karanta tarihi a cikin siru alamin nubara Allah ya mishi bawar ilimi sai dai fa ka sani cewa wannan addu'a kadai bata haifar mishi da wannan bawar ba sai dai tashi ya aiki domin Allah kuma ya sanya sunna ta innamal ilmu bitta'allum duk da yake Allah yana mutane ilhama ta ilimi Allah yana mutane ilhama ta fahimta kamar yadda Ali yake fada cewa da aka tambaye shi meke ci kana da wani abu da annabi ya kebance ku da shi wanda bai ba saura ba yace sai dai abin da ke cikin wannan takarda sai ya fitar da su hadisai ne yace da kuma fahimtar da Allah ke ba mutane to akwai wannan fahimta amma fahimta tana biyo baya idan ka koyi asalin ilimi ne idan ka koyi asalin ilimi shine za a iya recognizing fahimtarka ya zama kana da baki kana da ta cewa kana da ahaliyar yin magana jahili na iya samun ilhama amma kowa ya sani malai ba su yadda maganar shi kamar yadda misali tana iya wani talaka ya zama da wata basira ko wata fahimta da ga wani kasuwanci amma wannan zai sa idan ya samu masu kudi ya ga musu ya dace bishi ta ce mishi wannan bai san kudi ba haka ba ce wannan wawa ne bai san kudi ba kuma har ta yi abin da yayi tunanin wani plan ne wani takhdid ne mai kyau da inda za a bi shi za a samu riba amma za su gan shi ko mahaukaci ne sai a ce watakila ya taɓa yi ma wasu masu kuɗi yawo ne a wani gari da ya ɗan zautu yanzu yake labarin kuɗi haka za su ci to haka in kai jahili ne ba da rai malamai su an shi fahimta ka don baka da asalin cewa kai ɗan makaranta ne Ibnu Abbas ɗin nan haka yake bin malamai cikin sahabbai yana neman ilimi aka ce sai ya je ya zauna a kofar gidan malami wani lokaci har yayi bacci har kura ta zo ta shiga cikin kunnen shi da hancinsa idan malamin ya fito ya ce ya baka yi sallama ka ce a kira ni ba ka jira sai na fito sai ya ce a alwatu mala ai ilimi na da daraja wajibi ne darajar ilimi gashi shi in darajar nasaba ne yafi wannan malamin da haka ya hakura sai Allah ya tara mishi tarin ilimi yake bada labari yana cewa lokacin da annabi ya rasu suna yan yara sai ya ce mu wani sa'an shi matashi haka kaga sahabban nan lokaci kankani za a neme su a rasa mu tashi mu je mu bi su mu koyi karatu sai ya ce haba madinan a rasa sahabbai ai ba za a rasa sahabbai a madina ba irin wannan danyen kan na zafin kan ustazai ko mun gane ce to shi sai tashi je ya ta koya sai da aka wayi gari shi wannan ɗaya Ibnu Abbas da faɗi sunan shi saboda mutuntawa da sirrin irin na sahabbai sai ki faɗa sunan shi kuma hayin ba san kowa ba yace sai da aka wayi gari shi wannan ɗayan yana nadama kullun cewa ya cuci kanshi ya ga Ibnu Abbas ya zama babban malami ana shigowa da shi fadar Umar dan Khattab a matsayin ɗaya daga cikin manyan mashawarta ba ma fadar Umar kamar yadda Bukhari ya wato yace ɗan fadar shi sune qurra malamai masana ba ruwan shi da karancin shekarun su ko yawan shekarun su masu ilimi kawai yake ajewa to shine har wata rana sai suna so su kawo ta tabar zuwa kan ya zaya wannan yaran mu manya yana shigowa cikin shine Umar ya zo ya sa wani dan abun nan haka dan quiz haka ko kuma Ibnu Abbas ne shi ya san karatu game da fassarar idza jaa nasrullahi wal fata sai da ya fassara ki musto ni ma iyakar ilimin da na sani kenan game da fassarar da suna ganin Ibnu Abbas yayi yaro sanda yake shiga wurin su ya za a ce dan yaro karami sa yayin sa yana shiga wurin su ashayir shine Ibnu Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan addu'a kuma Allah ya karbe ta wannan ya daga cikin dalailin nubuwa alam ne min alamin nubuwa Allah ya sanashe shi fikihu kuma Allah ya sanashe shi fassara alqur'ani mai girma dan haka yayi fassara ta alqur'ani kuma yayi malamai masana su mujahid da ikrima da makamantan su wadanda yayi su wanda ana dogara da su sosai da gaske wajen fassara alqur'ani mai girma Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال الراهلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيا هكذا كتب أبو قتادة رضي الله عنه يتيم كام زال الله عليه وسلم يتياشي تبيا أكن أبو هوانسا لكتب الدري wannan abun hawa yana nema ya karkace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Qatada yazo ya kama ya dinga jan abun hawa ya dinga jan raqumin ko dokin ya sashi akan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a yace hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyyu Allah ubangiji ya kiyaye ka da irin kiyayewar da kai wa annabin Allah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyillah wannan duk misalai ne yake gwada mana akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a da ta dace ga wanda ya mishi abin da yake na kyautatawa وقال لما صنع إليه وقال من صنع إليه معروف فقال لفائله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الصنع من قال صلى الله عليه وسلم يا فلاسكونا حديث دبيك من صنع إليكم معروفا فكافئه كما يدى أبو داود يفتر واندي مكو أبن الهيري كما ستكويت شين كباش وانا أبو bisa al'ada abin da aka sani mutum ya kawo maka wani abin alkhairi kai ma kamar mishi da bikin alkhairin ko shi dan sakon ko asalin mai abin sai kuma anan yake cewa a cikin wannan riwaya ta Tirmidhi yake cewa wanda aka mishi abin alkhairi sai ce ma wanda yayi alkhairin jazakallahu khairan Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi faqad ablaga fi sana to ya kai matuƙa wajen kyautata magana ya faɗi magana mai kyau wanda ta kai matuƙa wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ne fitar da shi da isnadi kyakkyawa haka al-Imam Ibn Hibban a cikin as-sahih din sa da haka addu'a da ake mutumin da ya maka kirki shine sai ka ce da shi jazakallahu khairan malamin mu Mala Albani rahmatullahi alaihi yana kausasa magana akan mutane masu fereke da suke canza wannan lafazin musamman usari suka ji suna cewa jazakar rahman ko juzita khairan wa kufita sharran duk wannan fili ke ne na ustazai jama'a abbaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin shi yadda ya fada manzo Allah ya ce ka ce jazakallahu khairan ko to indai ba kana kyamar larabcin manzo Allah ba ka tsaya nan kawai duk wannan fili ken karbu da shi babu shakka Allah ar-rahman ne qul billahi a'udhu ar-rahman ayyam ma tad'u farahul asma'ul husna amma dai anan ba rahman din yace ba cewa jazakallahu khairan to ka faɗa haka kawai ka zauna lafiya ya kai dan uwa wani lokaci mutane ne suna da san iyawa san a sani san a ce su ma sun zama arabun musta'ariba larabcin su ya tumbata ya bunƙasa suna iya sarrafa larabci suna iya yin dabaru suna iya kawo synonyms suna iya canza kalmomi su sa masu ma'anarsu da sauransu duk wanda zaka yi shi ne a inda kake da hurriya ba kana mu'amalantar nassoshi ba qur'ani da sunna idan kana mu'amalantar wani abu ne can daban ko zaka rubuta wani rubutun ka ko hudubar juma'a ko zaka yi wani rubutun littafi ko zaka gabatar da wata tefa ko zaka yi mabudurar ka ustazi ya wasiqa falaka wa sha'anuka duk kai lawan larabcin da zaka yi ka duk tsara gaba daya to abin takeici ma sai ko mutum ya kai garin kokarin tsara tsare hai je tsara abin da zai tsaro mishi wani matsala ma'ana mutane zaka ga suna jujjuya zance har su je su faɗa abin da bai da ma'ana ko abin da yake da mugun ma'ana in kana karanta mafi yawan rubutun da mutane suke yi musamman a irin waɗannan kafofin watsa labarai na zamani da ake ce musu social media za ka yi ta ganin irin wannan ashe al-kathira min abu da yawa na takaici na zakewa da mutane suke a cikin kokarin sarrafa yarurrukan da ba nasu ba wataƙila saboda akwai notion akwai tunanin cewa duk yaran da ba naka ban ka koye shi to za ka nuna ka iya shi ne ta hanyar salo da sarrafa harshe kaga an kana yin hausar garin ku baka bukatar sai ka mata wani salo dan baka kokarin sai ka gamsar da wani akan cewa ka iya ba amma idan English ne kake yi ko larabci ko French ko duk wani yare da ka koya akan titi ko a aji to nan kana da bukatar ɗabi'ance ka gamsar da masu jin kana yin magana da yaron cewa ka kai matuƙa akan shi to hala wannan abin shi ke jin mutane zuwa ga wannan salaf amma dai ba daidai bane wallahu a'lam
wastaqraba min abdullahi ibn abi rabi'a mala watarana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cin bashin kudi a wurin sahabi abdullahi ibn abi rabi'a radiyallahu anhu thumma waffahu iyyahu sannan sai ya dawo mishi da bashin wa qala sai manzon Allah yace barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace barakallahu laka Allah ya maka albarka fi ahlika a cikin iyalanka wa malika da dukiyarka sai manzo Allah ya sharhi yace innama jazaa'us salaf sakamakon bashi shine as-salaf anan haka baka bashi abin da ya kamata ka saka da shi alhamdu kace ka gode wal ada'u kuma ka cika alƙawarin inda aka yi in an rubuta amma ba a rubuta ba to ka dai tabbatar ka kawo shi a sanda yake when it is due kamar da Allah ya faɗa cewa in an yi bashi a rubuta idza tadayantu bidaini ila ajalin musamman faktubu a rubuta ko to inda aka rubuta kace ka kawo ranar to ka tabbatar ka kawo in ba wani uzuri ka zabe ba idan ba za ka kawo ba ka bada uzurin mai hana ka kawo sannan kuma idan ka zo ka kawo ka yi godiya kace ka gode saboda bashi da aka baka an taimake ka ne an baka abun a sa'ad da baka da shi kuma kana da bukata izuwa gare shi ko izuwa ga saman din shi sauran kudi ne aka baka tsabar su ko bashin wani abun amfani ne abinci ko sutura ko kayan aiki na wani bukata ko makamantan su an baka ne bashin a sa'ad da kake da bukata kuma aka hana mai bada bashin ya aishi wani ƙari aka ce in ya ansa ya ci riba wanda ta yi kuma inda kudin shi suna hannunsa zai sarrafa su ya ci riba wanda riba kuma ta halasta wa halallahu bai'a harama riba amma sai dauka ya baka a san da ya baka nan kaga ba za su jawo mishi komai ba za su kawo mishi wani fa'ida ba kawai suna hannunka ne a matsayin kai kuma ka ci more su ta yi ma wani kasuwanci kai ka ci morewa amma ka ce kawai karbi ƙari kaga ya taimake ka da haka ya cancanci ka zo ka yaba mishi ka mishi addu'a alheri ka same albarka kuma ka gode mishi dan bashi taimako ne shi kuma ba da bashi ya sani cewa wannan bashin da yake bawa taimako yake ne mula dan shawaran Allah kar ya ji cewa ya kuntata ko kuma ya za a ce ya dauki duke shi bayar da sauransu saboda akwai hadisi da suka dora nuni zuwa ga ladan da mai bada bashi yake samu al-Imam Muslim ya fitar da su haka Bukhari ya fitar da wani bangaren su cewa wanda ya kyautata ma mutum ya bashi bashi sannan kuma da ranar biya ta yi bai biya ba sai kuma ka sake daga mishi kafa to kai ma Allah zai ƙara daga ma kafa akan bisa daga kafa nan da kai da gurgurdan daga mishi kafa da kai da gurgurdan ƙara daga ma kafa da shi karanta koda nan cikin littafin Tariqus Salihin hadisin yana nan duk sanda ka daga wanda kake bi bashi kafa to shi ma Allah zai daga ma kafa akan wani laifi da kai ko wata tangaro da ka dauko kanka kuma Qur'ani ma ya faɗi kararar cewa idan mutum ba yi shi me aka ce fanaziratun ila maisara ko a jinkirta mishi har zuwa ya samu wadata sai Allah ya ce wa anta tasaddaqu khairul lakum dama zaka yafe mishi yafi alheri shine malamai suka ce mustahabbi wanda yafi asalin wajibin lada kenan kaga fa in kana bi usratin idan mutum na cikin kunci aka ce fanaziratun a jinkirta mishi ila maisara har ya samu wannan jinkirtawan wajibi ne amma yafewa fa sai kaga dama ba ga dama ba zai ka yafe ba amma kuma yafewan yafi lada akan jinkirtawa to da zaka dinga yafewan ma zaka samu lada sosai amma ga sai da talaka muke a ga da kai mai yafewa ne sai a tsiya ta kama kowa sai ya ci kibiya irin wancan wancan da shaƙe manzo Allah ko me yasa ya samu kwarar din yin haka yace saboda an ce kai komai aka maka baka ramawa baka ramawa to idan masu cin bashi suka gane da an ci bashin ka kai ya biya kake yi to ka shiga uku sai sun tsiya taka sai shagon ka ya rakwarakwa eh amma dai falala ce azima ce ko in ka zaka kai dauka to ga kanan gata eh wallahu alam a takeice alhamdu wal ada wannan hadisi shi kuma al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi da Ibn Majah da isnadi wanda yake kyakkyawa haka ma al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad daga dai shi wannan sahabi Abdullah ibn Rabi'ah al-Makhzumi na'am
Na'am. Eh. Idan mutum aka bashi bashi yazo yazo bayarwa dawo da shi ya ƙara ya kyauta kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ci bashi yazo biya yana ƙarawa ba ƙari da sunan annai sharadi ba sai ƙara maka wani lokaci ya ninka maka ba in ya anshura go guda ɗaya ne a nan ka sai ce a ba wa na rago biyu manzo Allah yana yin haka hadisi sun tabbata to da haka wannan shi ma yana daga cikin sunna da alfarma da nuna kuma kai ma ka san mutunci ba wai dan an sa maka sharadin sai ka ƙara ba idan aka sa maka sharadi to wannan shine riba amma dan kyautai da jin dadi ko kuma wata kila kasuwanci kai da abin ka samu riba da gaskiyar riba kuma suka dauke na baka ƙara ba sai bashin kaga ka wanke tukunya dan tuwon gobe gobon ka neman bashi ba kula da tsoron baka ba saboda an san kai ne alheri sai a wannan yayin gobaro ana samun fa'ida eh da haka abu ne mai kyau yace walamma arahu jarir ibn abdullah al-badali min dhil khalafa sanam dawsin baraka ala khayli wa khayli qabilatihi ahmas rijalaha khams marrat yayin da jarir ibn abdullah al-badali ya khallafa ya hutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sharri da bala'in wani gunki ne suna dhul khalasa wani gunki ne na daus kabilar su Abu Huraira kenan ko kabilar dausawa wanda yake danganta su zuwa ga daus ibn udsan sunan kakan su ne kabilar su Abu Huraira kenan ad-dausi ake ce masa to suna da wani katon gunki wannan gunkin sab da jarir ya musulunta ya gugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ka taimaka mana mai ya jarir don Allah ku je ku wargaza gunkin nan sai jarir ya je dauki wasu sojoji a cikin kabilar su suka je suka kai gunkin nan farmaki sai da aka yi ba ta kashi suka fi karfin masu jiran gunkin su ne khasamu binu ansar haka ake ce musu khasamu binu ansar da sin da suka fi karfin waɗannan khasamawa sannan suka iya ruguza gunkin gashi wani ta'aliki a kasa bari mu karanta shi da kafin nan yace baraka ala khairi qabilati ya sanya wa dawakan wannan qabila albarka ahmasa wa rijalaha wannan dawakai na zuwa yaki wanda suke kosasu da aka hausu ya musu adda albarka wa rijalaha da mazajen qabilar su jarir din wanda suka taya shi wannan aikin khamsa marrati manzo Allah ya musu addu'a Allah ya sa musu albarka kafa biyar to a kasa gashi yace wannan hadisi bayan da ya takhrijin sa al-Imam Ahmad da Bukhari ya fitar da shi a cikin Maghazi haka Muslim a cikin Fadailus Sahaba na sahih din sa sai yace zul khalasa sanamun kana yantabuhu kana bi tabala bayna makkah wal yaman ala masirati sab'a layalin min makkah wannan wani gunki ne wanda yake a wani waje da ake ce mishi tabala ko tabala tsakanin makkah da yaman tafiyar shekara kwana bakwai daga makkah wa kana sanadatuha banu umamah ibn bahila bin asr masu gadin gunkin sunan su kenan banu umamah ibn bahila wa kanat tu'azzimuha wa tuhdi laha khasamu binu ansar ko binu anmar a wani riwaya suna girmama wannan gunkin suna kai mishi baiko wa bujaila wa azd da kuma kabilan bujaila da azdu as-sura kuman qarabahu da wanda suke kusa da su min butunil arabi min hawazi daga cikin larabawa hawazin kenan falamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata yayin da manzo Allah ya bude makka wa aslamatil arab gaba ɗaya larabawa suka musulunta wa wafadat alaihi wufuduha larabawa suka dinga zuwa gayya gayya suna musulunta kadima alaihi jarir ibn abdullah musliman sai ga jarir ibn abdullah al-badali radiyallahu anhu yadu ya musulunta fa qala lahu sai manzo Allah yace ya jarir ala turihani min dhil khalafa don Allah ba baka warata mini daga wannan gunki ba kala bala yace tabbas zan yi maka wannan aikin fa wajahu ilai sai manzo Allah yace to kaje ka ruguza shi
فخرج حتى أتى بني أحمد هل سيدي يزو قبيلة بنو أحمد سنة قبيلة أبن كان ديتي خيري قبيلة أحمد يزو قريس من بجيلة فصار إليهم يتفي زوا إليه زوا قبونكم فقاتلته خفأم وباهلا دونه بنو خفأم ده بنو باهلا بنو أعصو سكا ياكي جريرو سكا حنا شكوا قبونكم فقتل من سندته من باهلة يومئذ مئة رجل sai kashe mutum 100 masu kula da gunkin sannan ya iya kaiwa gare shi wa aksara alqatla fi qasam hakanan kuma qasam a kashe su da yawa wa qatala mi'atayn min bani quhafa bin amir ibn qasam a kashe mutum 200 daga cikin wannan kabila ta bani quhafa farra farra bihim tara akan su wa hazamahum ya ruguza su wa hadama bunyan bil khalasa ya rushe gunkin dan an mishi temple ne babba yanda kaga ana yin coci katotuwa haka suka gina mishi rumfa aka daura shi akan wani mumbari gunkin aka ana kunna wuta ko ina cikin haske kuma zuwa suke su taru ai ta waƙe-waƙe ana tafi ana rawa maza da mata wannan kafirci suke shine aka je aka ruguza wajen wa adrama fihi nara kuma aka kona wajen gaba daya fataraka gunkin ya kone wannan labari yana cikin tafin al-afnam na Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi wallahu a'lam sai malam yace wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idza uhdiyat ilayhi hadiyatun qabilaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan aka kawo masa kyauta yana karban kyauta bayan ya karba din faka bidaha bayan ya karba fakafa alaiha bi akthar minha sai baka tukuici fiye da kyauta shi ba wai yana tukuici ne dan kankani da ake yi haka a dan bada naira 50 180 a ba haka ba zai baka kyauta fiye da wanda ka bayar da sunan tukuci wa in raddaha idan ko bai karba ba itazara ila muhdiha zai baka zai nemi uzuri zai ga maka uzurin da yana shi karba ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam lis'ab ibn jassama lamma ahada ilayhi lahm as-sayd kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani ga wannan sahabi mai suna as-sa'ab ibn jassama radiyallahu anhu lokacin da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan naman farauta mun karanta a baya in kun tana can batu akan aikin haji ya kawo manzo Allah kyautan naman farauta sai manzo Allah ya ce inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun babu abin da yasa muka dawo muka da wannan kyauta muka ki karbanta sai dan kasancewa muna kan harama aikin haji wallahu a'lam wajarisin da yake da bayani akan cewa manzo Allah yana bada tukuki da kyautan Bukhari ya rawaito shi da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi dukkanin su daga Aisha radiyallahu anha da kuma Ibn Abi Shayba ya rawaito lafazi daban da aka ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu alhadiya wa yusibu alaiha yana karban kyauta kuma ya bada wani abu akan ta Ibn Abi Shayba shi ne da wa yusibu alaiha khairan minha ya bada abin da yafi ta alkhair wannan kuma da hadisin nan na innama inna lam naruddahu alayka illa anna hurum shi kuma bukhari ya fitar da shi a ila yau a cikin as-sahih da imamu muslim shi ma a cikin nashi as-sahih din haka imamu ainihin at-tirmidhi da ibnu majah a cikin kitabul manasik na sunan ibnu majah daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi sai malam yace fasul ga wata gaba وأمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيك الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الأمة إذا سكت نهيك الحمار كوكر كوكر جاكي كو نهيك شنو برين كنن دا تورنشي برين B R A Y I N G أبدا jaki yake kenan kamar da shi kuma kare misali yana bakin ne ko D A R K bakin kaga shi shi yake ce mishi nabihul kalb kenan haushi da Hausa ana cewa haushi to da Hausa ni ban san me yake ce ma kukan jaki banban da kuka din dai yana da wani suna wallahu alam dan su ma Hausa ba basu a baya ba wajen iya sawa abubuwa sunaye amma dai kukan jaki kawai dai wannan wannan mugun kukan da yake to wannan kukan nashi kuka ne mugun kuka mummuna alama ce ina fata mun gane to ruri rurin jaki haka ake cewa kaga kaman doki shi ana cewa haniniya ko to wallahu ala kuma ko ina malamin Hausa yake baya kusa sune suke da wannan kalmomin da dama mu Hausa ta mai zuta ɗan bariki tiri tarikici sai dai Allah ya sa mu dace kawai waira manzo Allah ya bada umarni cewa idan an ji kukan jaki ko rurin jaki sai a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha sami'u siyahad dika idan aka ji tara shine kukan zakara kenan ko aka ji taran zakara sai an yas'alu Allah min fadlihi sai a roki Allah falalarsa domin shi kuma zakara mala'iku yake gani na rahama sai yake wannan taran musamman da asubahi to sai babu laifi sai ayi addu'a sai ka samu ta shiga cikin sakon da mala'ikun za su wuce da ita shi kuma jaki yana ganin mugayen shedanu ne aljanu ne yake gani mugaye macuta shine yake firgita yana yin irin wannan kuka da haka sai kai maka nemi tsari daga gare su Allah ya tsare ka daga gare su shi kuma zakara wannan charan da yake dama tasbihi ne ba tasbihi ne kamar da tabbata kuma yana ganin mala'iku ne yake yin wannan chara idan shi na ganin mala'iku to sai kai addu'a kace ka nemi ko roki Allah ya baka falala wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Bari'ul Khalq na Sahih al-Bukhari da haka al-Imam Muslim ya fitar da shi daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu arda wa yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amarahum bit takbir inda ru'yati al-hariq fa inna takbira yutfi'uhu sannan arwayto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai ay kabbara idan an ga gobara al-hariq gobara fa inna takbira yutfi'uhu yace kuma kabbara din tana kashe gobara wannan kuma riwaya ibnu sunni ke a cikin amalul yawmi wal layla sai dai isnadin ta dha'ifi ne baya ga ibnu sunni al-imam al-uqayli ya ruwaito a cikin abdu'afaul kabir da ibnu adin al-jurjani a cikin al-kamil ta wata riwaya daga hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi to kafin akai kan wannan tarjuma a cikin isnadin akwai al-qasim ibnu abdullah ibnu umar al-umari wanda jika ne na sayyidina Umar amma matruki ne kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a cikin takribut tahdhib haka Imam Ahmad ma ya jefe shi da ƙarya cewa yana yin ƙarya Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya yi takhrijin wannan hadisi a cikin ad-da'ifa a cikin lamba ta 2600 da lamba 3 ya tabbatar da cewa wannan riwaya ce mai rauni dan haka bata cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin wannan kabbara idan an ga gobara wallahu ta'ala a'lam wa kariha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama li ahli al-majlis an yukhlu majlisahum min dhikrillahi azza wa jalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama a cikin karantawarsa ya hana zaman majalisa ordinary zaman majalisa da ake yi na a zauna a bakin titi bakin wani mai tsire karkashin wata bishiya a dinga canza inuwa inda ake sai da wani balangu kusa da masu wani kalankuwa a zauna yadda muke dinnan mu a kasashen mu na Hausa Fulani zaman dirsha a taru kowace daba ga ta alhazai ga ta ustazai ga ta yan kallon kwallo ga ta yan wiwi kowa ga irin tasu ko kowa suna yin irin tadin su wali kullum wujhatun huwa muwalliha kowa da irin tadin da suke in samari ne ka zauna ba su da tadin banda tadin yan mata tadin sababbin wayoyin da suka fito a gari yayin askin da za a yi idan sallah ta zo irin nasu tadin kenan alhazan birni kuma suna labarin kasuwanci da gine-gine da kudin umara da canjin dala da sauransu yan siyasa kuma suna nasu shirye-shiryen su kuma usadai a tadin musu addini da musu li'irabi da makamantan shi ko kowa da irin nasu yawwa to irin wannan zaman da ake yi annabi ya hana shi musamman ya zama bakin hanya ne sai ma sahabbai suka nemi alfarma cewa to ai akwai wanda shi kuma wurin zaman shi ne yana sai da manja yana sai da katin waya yana facin keke da sauransu shi nan wurin neman abincin shi ne kaga ba zai tashi ba in ya tashi za a samu matsala sai manzo Allah ya ce to ku dinga kiyaye haƙƙin hanya daga ciki akwai kauda ido da amr bil ma'ruf da shiru da kanewa ga sunan a cikin hadisi tabbatattu da Bukhari musu suka fitar to ko da zaman ta kama irin haka shine kuma sai manzo Allah ya umarni cewa kada a wofantar da majalisin daga ambaton Allah anan
ambato ta fuskar wato tattaunawa akan abin da ya shafi addini ambatan Allah ta fuskar yin nasiha ga wanda zai kawo ta magana banza a wajen da zaran wani zai kawo gulma a mai nasiha a wani ka ji tsoron Allah wannan gulma ce baki yana daga cikin ambatan Allah ambatan Allah ta fuskar yin salati da hailala da zikiri da sauran abun da suke da ambato ne na lafazi da haka ambato na lafazi da ambato na aiki ina fata mun gane wannan kar a zauna kawai zama tadin duniya kawai za a yi ai tadin kaza daga cikin tadin wani a samu wani a sauke lamba a tafi kan wannan lamba ana cikin wani kuma ya kawo irin wannan labari yace ai koran na ahunto ma kaza ya kawo sai yace shi ma yaga irin wannan waƙiyar alakwada shikenan ai ta kaiwa da kawowa matan ku suna can cikin gida suna ta hamma wasu ma sun yi bacci sun fara tusa suna jira kuranan kuna tafira har ana dokar ta baci mutane ba sa fasawa sai an hango mutu yan sanda a tashi a guje har wani ya tuntube duk wanda guguwa al'ada ce jama'a ya kamata mutum koda bai da wani abu na amfani da ranan to ya je ya bacci kai ba za ka yi sallah mutiri ko ashan ba kai ba za ka yi karatun alkur'ani ba ba za ka yi karatun boko ba ba za ka yi nazari ba kai ba dan kasuwa ne za ka je kai lissafi ba to ka je gida ka yi fira ma da matan ka ko yayanka ko kuma kan ba ka da su ka kwanta kai ta bacci kawai ya kuma kalili saboda galibin wannan zaman da ake zunubi kawai ake diba da wuya a zauna a cikin kashi goma na abin da za a yi ya zama kashi ɗaya alkhairi da wuya galibi tattaunawa ne na banza kamar yadda Allah ya yi baki ga wannan yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya tsare mu to idan aka zauna yana da gaskiya abin da manzo Allah ya umarni cewa kada a bari majalisin ya tashi ya zauna ya tashi ba tare da an ambaci Allah ba ma'ana da an zauna wannan iya jan wata aya yace me ma'anarta me kuke fahimta game ma'anar da ke cikin wannan hadisi me kuke fahimta game da karatun kaza wani yi mana nasiha akan hukuncin azumi gashi ya kusato misali irin wannan da kuma tasbihi da zikirori da sauransu manzo Allah yace ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu ala mithli jifatil himar manzo Allah yace babu wasu mutane da su zauna a wani wuri su tashi daga wajen ba tare da sun ambaci Allah ba sai ya zama asarar da suka yi tana da kama da asarar ko kuma bala'in da suka jawo kansu kamar sun tashi akan mushen jaki kaga dai mushen jaki abu ne mafi kaskanci da rashin daraja babu amfani da zai wa wani sai dai wari da tashin zuciya to haka ba su tashi cikin kaskanci da lalata da asara wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ne ya fitar da shi da isnadi tabbatacce haka al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad daga sahabi Abu Huraira al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin al-Kubra haka al-Imam al-Hakim an-Naysaburi ya fitar da shi a cikin al-Musaddara kuma ya inganta shi al-Imam an-Nawawi ma ya inganta shi a cikin al-Azkar dinsa haka Ibn Muflih a cikin al-Adab ash-Shar'iyya haka Ash-Shaykh al-Albani a cikin as-Sahiha mujalladi na 1 lamba ta 78 a cikin riwayar al-Imam al-Hakim an-Naysaburi da ya kawo su riwaya kala daban-daban sai ya ce wanda ya zauna a wani majalisi za mu zo mu ji bangare na wannan riwaya wanda ya zauna a majalisi ya zama saban Allah ya idan ya zo tashi idan ya yi kafaratul majlis subhanaka allahumma zuwa karshen ta to sai a gafarta mai wannan zunuba idan ko aikin alkhairi yayi sannan kuma ya kafaratul majlis din manzo Allah ya ce wani alkiyama za a zo da ita a cikin kayan aikin shi an nade ta a cikin wani marfi na almiski tana kanshi a matsayin ayyukan shi mafiya kyau Allah ka sa mu dace mallam ya ci gaba da cewa wa qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min allahi kiratun wanda ya zauna a wani wuri bai ambaci Allah ba ya tashi kanat alayhi min allahi kiratun ya kasance mishi naqasa ce wannan shine kira an-naqas aw tabaiya aw tabi'a ali wato ne mushi na ƙasa da kuma kwansu kwansu mummunan makoma asalin shi tirawu ne tirawu sai aka cire ta'un din aka sanya wawun madadin shi iwadun anil wawi kamar yadda yake a jikin idan ka ce wa'atuhu wa'adan to haka watar ne asali watar to da aka cire wawun
daga farkon shi kenan sai zama kira sai a ƙara tawun kamar da wance yake wa'adun naka cire wawun sai kuma adun sai a ƙara wa tawun wa'atuhu idata haka wannan kirata asali daga wata rune sai kuma kira din wati amin ina fata mun gane to at ma'anar shi abin nan wato na ƙasa da tawaya idan aka ce tirra kuma tirra shi kuma ma'anar shi sharri da fitina yana zuwa da riwaya haka idan aka ce kana alai minallahi tirra to ya zama fitina kenan jarabta ومن اتجع متجع لا يذكر الله فيه wanda ya zauna wani waje baya amba kwanta a wani waje kwanciya yanzu kuma da yabo kwanciya bai zikiri ba bai ambaci Allah bai tasbihi ba har ya kwanta ya tashi kana alaihi minallahi tira shi ma ya shiga cikin asara gashi ne yace akiratu alhasara taɗewa Allah ka tsare mu daga taɗewa wannan riwayan al-Imam Abu Dawud ce ita ma wanda jere suke ma da wacce riwaya a babu guda suke suna jere da junus haka ibnu sunni abu bakrin rahmatullahi alayhi a cikin amali da wal layla da imamu al-humaydi abdullahi ibn zubair a cikin musnad dinsa rahmatullahi alal jami daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda da isnadi kyakkyawa al-imamu an-nawawi ya hasana shi a cikin riyadus salihin haka ibnu hajar a cikin sharhin azkar a cikin abin nan kenan litafin shi na sharhin azkar da Sheikh Al-Albani a cikin As-Sahiha duka sun inganta wannan sun kista wannan riwaya wa fi lafzin aw lafzi yace wa ma salaka ahadun tariqan lam yadhkur Allah fihi illa kana alayhi tara haka mutun ya kama wata hanya yana tafiya baya ambaton Allah tafiya kawai yake yi kamar raƙumi baya cewa komai na ambaton Allah shi ma zai shiga cikin tadewa da asara wannan riwaya Ibn Sunni ce ita ma da Imam Ahmad da Hakim da al-Imam Ibn Hibban a cikin as-sahih dinsa da lafazin wa ma masha ahadun mamshan lam yadhkur Allah fihi illa kana alayhi tara haka Ibn Hibban ya kawo shi da wannan lafazi ne ingantacce insha Allah da haka da wurin zama da wurin tafiya da wurin kwanciya duka ana so ya zama bakinka kar ya bushe daga ambaton Allah wannan ya daga cikin alamun mutanen kirki Allah ka sa mu cikin su wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace man jalasa fi majlisin fa kafura fihi lagatuhu wanda ya zauna a wani waje sai ya zama lagatu wasan shi da shirme sakin baki yayi yawa fa qala qabla an yaquma min majlisi amma kafin ya tashi sai yace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yace tsarki ya tabbata ga Allah ina gode maka ina shaida cewa babu ambata bisa gaskiya da cancanta sai kai Allah kuma ina neman gafara ka da tubarka illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dalik sai Allah ya gafarta mishi ita ce riwaya da nake ishara al-Imam at-Tirmidhi rawaito ta da iya haka shi kuma al-Hakim ya rawaito da wancan karin da muke ishara baya ga wannan akwai daya addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana da wuya ya zauna majlisi bai fade ta ba da ce Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina mu'assitik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi absarina wa asma'ina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna zuwa karshe da kuma yakan yi kuma wasu addu'o'i waɗanda ba waɗannan ba wannan sai daga cikin wanda suka inganta yana yin su a waɗannan wurare idan yazo tashi daga wani majlis yakan yawaita yin su baya fasa yin musamman ita subhanakallahumma dinnan wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta zuwa karshenta wannan riwaya kamar da muka ambata al-Imam Tirmidhi ya fitar da ita daga sahabi Abu Huraira haka al-Imam al-Hakim ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi wa ala al-Hakim wa Tirmidhi ya inganta ta shi al-Albani a cikin Sahihul Kalimat Tayyib wanda yana litafin Kalimat Tayyib na Ibn Taymiyyah rahmatullahi alal jami' مالك يتسقى بدأت سوى وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول من زن الله صلى الله عليه وسلم يكسن تيهنا فلاك ما يدعو أسكلتا في سنن أبي داود دا مستدرك نأبو عبد الله الحاكم النيسى بوري سوى كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس ya kasance yana fadan wannan addu'a ne idan yazo tashi daga majalisin sa idan ya kare majalisin fa qala lahu rajulun sai wani ya ce masa ya rasulullah ya manzon Allah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha lalle kai ka kasance yanzu kana fadan wani zance wanda da baka fadan shi qala sai manzon Allah ya ce zalika kaffaratun lima yakunu fil majlis wannan yana zama kankarewar zunuban da suka faru ne a cikin wannan zama wannan ma riwaya ce sahihi wa Abu Dawud da tare da Hakim kuma da ambata daga sahabi Abu Barzah al-Aslami Ash-Shaykh al-Albani ya inganta ta a cikin sahih tarjib wa tarjib wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ƙari majlis fa'un nakaratu ne ko zaman fira ko taro ko lacca ko tabi ko duk wani zance salan da mutane suke bi na rufe taro da addu'a a ce a tashi a rufe taro da addu'a ko a samu wani malami ya zo ya ta karatu wani ma tilawa zai ja to wannan dai bai cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da yake mutane da suke ahlus sunna ne ɗan uwanmu ne ahlus sunna suke amma ba sunna bane bai nufin duk abin da ahlus sunna suke dan ba su da hujja su ne zama sunna eh malamin mu Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Awwal Adam rahmatullahi alaihi wani lokaci can a baya a cikin rayuwarsa da yaje wa'azin izala ya taɓa musu da siya akan wannan in ba na manta ba a Azare ne ko yola a yola ko a nan Zaria ma cewa to baya cikin sunna ba rufe taro da addu'a bayan an gama duk abin da za yi a ce to ai wata addu'a ta rufe taro a ba wani dama ya salati ya jawo aya kaza ya ja hadisi kaza da kaza kaza ko ya ce a karanta fatiha da kul huwallahu a jawo iyaye na karja akum da tawal fajri a jadi abu iri daban-daban gashi nan sannan shi kuma ya cike da fatiha da salati idan izala ne ba zai salati da fatiha ba sai fatiha da salatin kawai nan da yika ne kuma ya hada har da fatiha to wani wurin ma za ka ga saboda tsabar boko sai a ce ma sai an yi duka biyu sai an yi na musulmai sai an yi na arna ko a bude da na musulmai a rufe da na arna ko a yi akasin haka wajen dai ya zama dai akwai fahimtar juna duk wannan saboda asali ba sunna ake bi ba san kai ake bi kawai ko da sun matsa maka sai ka yi addu'a da fataro kawai ka daga lokacin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shikenan addu'a da fataro ce dama ko mun gane da ko me zaka ji za su matsa maka sun ganka da sufa ustazai an ganka kai ne da gemu a duk cikin taron kowa ya aske nashi kamar yan mata kai kadai ke da gemu ko kuma kai kadai ne kake da hula wata kila ma duk kusa kansa a tude sai to ya shek ko ustaz da Allah dan yi mana addu'a da fataro to ba da bi ga musu sai ka musu wanda take ta inganta kanka fara cewa to salati 10 ga annabi shikenan daga salati kuma sai a ce laqad ja'akum qul huwallahu qafa 7 a cike da bismillah qafa 11 ka ji duk wasu dabaru wanda zaka rasa inda aka samu su zaka kuma kanta da wani biki gaba daya da yake ta kama fiqhu a kasan nan ba zaka ji wannan karatun ba babu rufe taro da addu'a cewa an zo za a karanta li ilafi da alam na sharaha fatiha kafa daya kamar yadda misali zaka ji babun janaiza zaka ji babun sallah gawa ga yadda ake yin ta ko za a ce ga a karanta kaza a karanta kaza zaka zo babi game da azumi a ce ga addu'a da ake ta shanruwa ga addu'a da ake yi ta kaza duk zaka ji wannan amma ba zaka ji an ce ga babun addu'an rufe taro da addu'a ba babu wannan a cikin karatu dan kawai shi dan ne riya mutane kuma dama ibnu mas'ud yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama a wayi gari mutane sun saba da abubuwa wanda suke ba su da asali sun zama sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna dan sanda ka zo ka soki wata bid'a sai a ce ka soki sunna sanda ka kawo wata sunna sai a ce ka kawo bid'a to shine irin wannan yanzu yanzu wannan maganar da muke mutane za su ji bakin ciki da haushin ta so da za su ga cewa mun takale su kuma gaskiya ne mu ba takalar kowa muke ba amma dai ba kuma mun fara dan wani ji dadi bane mun fada abinda Allah ya sanar shi mu ne kuma amana ce ga mutumin da ya san abu ya fada ba zai kawai dan ɗan izala ne suke yin wannan abu kawai mu ce eh to gaskiya dai duk da dai bai da asali amma dai ai ayoyin Qur'ani ne saboda muna ba masu ɗan dariƙa su ce to mun soki juna mu wannan ba daidai bane dole ne mu gyara wa kanmu tukunna ne muke kuskure da haka ina wa kaina nasiha da sauran masu jin wannan karatu kai tsaye ko daga baya cewa mu gyara wannan abu jama'a babu wani karatu ne suna rufe taro da addu'a da ake idan an zo karshen taro kowa yayi tasbihi irin wannan na subhanakallahumma individually a tashi kowa yayi in an yi wata addu'a babu laifi amma ce za a yi wata addu'a ta musamman da sunan rufa taro da addu'a to wannan bai zo ba a cikin sunna wallahu a'lam sai malam yace faslun wa shaka ilayhi Khalid ibn al-Walid al-araqa bil-layl wata rana Khalid ibn al-Walid sayfullahi al-maslul radiyallahu anhu ya kawo manzon Allah koke cewa yana samun araq shine as-sahar kasa bacci bushewar ido idan kai bushe ga kasa bacci fa qala lahu sai manzon Allah ya ce mishi idza awaita ila firashika fa qul idan ka je kwanciya ka ce Allahumma rabbas samawati as-sab'i wama azallat wa rabbal ardin as-sab' wama azallat wa rabbash shayatin wama azallat kulli jaran min sharri khalqika kullihim jami'an min an yufra ahad minhum alayya aw an yatgha alayya azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha illa ant wani mutum haji addu'a malan san farira daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idan ka je kwanciya ka ce allahumma rabbas samawati sab'i ya allah ubangijin sammai guda bakwai wama azallat ya allah ubangijin abinda sammai suka rufe suka mashi inuwa wa rabbal ardina sab ya allah ubangijin kasa guda bakwai wama aqallat da abinda kasa guda bakwai take dauke da shi wa rabbash shayatin ya allah ubangijin shedanu wama aqallat da ubangijin mutanen da shedanu ke batar da su kulli jara ya allah ka zama makwabcina ka kare ni min sharri khalqika kullihim jami'a daga sharrin halittunka gaba ɗayan su min an yafruta ahadum alayya minhum alayya ya allah karka bari wani a cikin su ya zake mini aw an yaqza alayya ko ya mamaye ni azza jaruka wanda ka makwabtaka Allah ya samu daukaka wajen sana'uka yabanka ya daukaka ya Allah wala ilaha illa anta babu sarki abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga Sahabi Buraida sai dai a cikin isnadin sa akwai al-Hakim ibn Zuhair wanda al-Hakim ibn Zuhair malama hadisi sun ce maturki amma hadisin ya zo da shawahidu kala daban-daban wadanda suka tabbatar da shi daga ciki akwai riwayan al-Imam at-Tabarani a cikin al-Kabir da isnadi wanda yake yana da inqita'i akwai riwayoyi daban-daban wanda Sheikh al-Albani ya tattara su yayin magana akan su ya tabbatar da cewa wannan riwaya tana da rauni ko da an harhada riwayoyin ba za su inganta ba a cikin abda'ifa lamba ta 2400 da lamba ta 2403 ya tattauna akan wannan riwaya da cewa bata inganta ba wallahu a'lam وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه من الفزع منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي yana karanta da al'ummarsa yadda zasu kauce ma firgici su ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa min sharri ibadihi wa min sharri hamazati shayatin wa an yahdurun ina roƙon Allah ya tsare ni ta hanyar kalmomin shi cikakku daga fushinshi Allah din da kuma sharrin bayin da Allah ya halitta masu sharri da kuma sharrin wato zungurin shedan da kuma sharrin kada shedan yazo inda nake wannan riwaya ita kyakkyawa ce al-Imam Ahmad ya fitar da ita da al-Imam Abu Dawud a cikin kitabu tibbin sa na cikin sunan da al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da ita da Ibn Sunni a cikin Amali Jami'u Laila kenan da isnadi wanda yake kyakkyawa malamai sun tabbatar da ingancin sa ina daga cikin addu'o'in da ake idan an zo kwanciya ويذكر أن رجلا شكا إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفزع في منامه فقال أن أمبتتوا ونمتم ما يابي ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم كوكيا كوكي كوكين توا إذن يزو كنتيا ينجم برجدا أتكم بتي فقال إذا آويت إلى فراشك فقل إذن كجي كنتيا كفدوانا الدعاء ديت أعوب بكلمات الله تاما من غضبه ومن شر عباده ومن شر حملات الشياطين وأن يحضروا ثم ذكرها سيام بتوانا الدعاء فقالها سيما توما يجينا الدعاء فذهب عنه سيرين جوانا دامور الشيخ الألباني إنغان توانا الرواية سيكون لمبا تقريبا ستن له الناد صحيحة أقول رواية دقاء أبو أماما تسود دوانا كراتين سيري إتا الضعيف ياتي بل موضوع ياتي ما كميدا ألباني دي فداء سيكون الضعيفة الإمام الطبراني يفتد إتا سيكون الأوسط التافن صح موجم الأوسط بتي إن كنت بداك باب بكاتا إزوى غريتا زام سورة رأنا إن شاء الله كم درسي نقبا أماكم إزوى كنان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك